da shigowa zauren GOA. A makon da ya gabata, mahalarta zauren na bada shawarwari kan yadda mahukunta za su daƙile yin irin zanga-zangar da ta faru a watan Agusta da ya gabata. A yau ma, Dr. Bashir Yankuzo na Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Minna zai ci gaba daga inda ya tsaya. Bismillah, Doctor.
Shawara na farko, harkar wato koya ma matasa sana'a, abin da ake cewa skills acquisition, sana'a kuma ta zamani, wani abu ne da gwamnatin tarayya ta shigo dubu-dubu, kar a bar gwamnatin jihohi kaɗai da wannan abu. Kuma shawara, akwai abin da ake ce musu federal colleges, misali, ko kuma unity schools, waɗanda makarantu ne na gwamnatin tarayya da ake da su a jihohi daban-daban. Kuma asali irin wannan makarantu akan ɗebo yara ne daga jihohi daban-daban. Shawara na taimakon irin waɗannan federal government colleges ɗin su koma federal government skill acquisition centers, wanda za a iya ɗauko ɗalibai yara daga jihohi daban-daban a tara a wata jiha su koyi sana'a na wani ɗan lokaci, zango wani lokaci, sun so samu su koma jihohinsu. Ana tattara su, na farko za su san juna domin sun fito daga jihohi daban-daban, kuma za su koyi sana'a. In suka koyi sana'a, wanda za su samu su haɗin gwiwa domin samar da wato ainihin ba kansu guraben aiki. Maganan secondaries, maganan colleges, wannan jihohi sai su ɗauki nauyin abin da suke yi waɗannan harka da wani akan minhaji kurikulum ɗin nasu. Amma gwamnati na buƙatar samun federal skill acquisition centers a kowane state, kuma a ɗebo waɗanda za a tarbiyyantar da su daga kowane state su haɗu guda su koyi sana'a. Wannan abu ne kuma na gaggawa da ya kamata gwamnati a yi da wuri. Sannan bayan nan harkar tarbiyya, ina ba da shawara kwarai da gaske da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi a samar da abin da ake ce masa Ministry of Parental and Family Affairs, wato ministry ta musamman wacce za su kula da harkokin kula da iyali da kuma tarbiyya. Wannan ministry a samu ƙwararru waɗanda za a sa su, ba Ministry of Women Affairs ko Sports ko abin nan ba. Wannan abin da ya shafi tsantsan tarbiyya na iyali da jaje da sauransu, wannan zai taimaka kwarai da gaske da tarbiyya take ƙara watsewa, take ƙara samun matsaloli. Yara suna yawo ba sana'a, ba karatu, ba tarbiyya, kuma sai ƙara yawa suke yi. Yanzu haka kalla, mutum nawa cikin matasa aka samu musu guraben aiki a shekaru 10 da suka wuce? Sannan mutum nawa cikin waɗannan matasan suka fito suka kammala makarantu da kwalaye, babu aiki, babu sana'a? To wannan babban abu ne. Sannan abu na uku, rayar da harkar noma. Harkar noma ya zama an samu daidai gwargwadon tsaro da mutane za su je su yi noma, kuma a noman nan a samu abin da za a ci. Duk mutumin da yake cikin yunwa, wannan mutumin baya sauraron wa'azi, baya sauraron nasiha, baya sauraron kwaba. Abin da ke damu da kaɗai shi ne me zai maganin yunwansa. Saboda haka, in aka kyale yunwa ta ci gaba a cikin al'umma, rayuwa tana ƙara tsada, tarbiyya na ƙara rufujewa, sana'o'i na ƙara nisa ga matasa. Wannan babban abin tsoro ne a cikin al'umma. Muna kallon abin da ke faruwa ire-iren wasu kafashe yanzu, kamar Mexico da ake maganganun shaye-shayen drugs, misali, yana daga cikin wani babban damuwa. To mu a nan ƙasar, shaye-shayen waɗannan ƙwayoyi wani abu ne wanda yake gashi nan yana yaɗuwa, yana bazuwa. Sannan su waɗancan ƙasashen, wasu za ka ga suna noma, suna wasu abubuwa, amma mu nan noman ma hanawa. Za ka ga in ma rigima ne, waɗansu a ce sun tada kayan baya, suna rigima ne, yasa aka zo musu ƙasa, suna abin da za ka ga suna son su riƙe ƙasar ne su noma, ko su riƙe kayayyakin su su bunƙasa. Amma mu me ke faruwa, za a je gonaki ne a kori mutane, a tarwatsa mutane, a kashe mutane. Waɗanda suka kori mutanen nan kuma da a ce sun riƙe gonakin da su zo mu noma, mu noma mu yi amfani da shi da kan kanmu, shi yasa muka kori mutane. Amma sai ka ga za a kori mutane a hana su zama, a hana su noma, ko ba a noma gurin ba. Saboda haka wannan musiba ce, Allah ta'ala ya kare. Shawara ta kenan, in son samu ne a samu abubuwan nan guda uku a fuskance su, maimakon federal government colleges ya zama community schools, a samu federal government skill acquisition centers kuma a convention din su, wanda za a iya sassa wato ainihin skills da za a koya a ɗan watanni shida-shida ne, a shekaru uku ne, a samu sana'o'i daban-daban ana koya. Waɗanda suka koya su koma jihohinsu, domin da yawa mutane suka koyi sana'a tare, to ko sun koma za ka ga cewa suna da haɗaka akan wannan sana'a. Wannan ne ƙara haɗin kai tsakanin matasa da suke fitowa da ɓangarori daban-daban. Wannan shi ne da fatan Allah ya taimake mu, Allah kuma ya ba mu zaman lafiya. Kuma hakika, ko da wasu jihohi ba za su yi wannan ministry ba, Ministry of Parental and Family Affairs, jihohinmu na Arewa, lallai mun cancanci mu samu irin wannan ministry. Ministry of Parental and Family Affairs, ma'aikata ta kula da harkokin kula da iyali, harkokin tarbiyya. Aka samu wannan ma'aikata, aka samu ƙwararru, sannan aka tsaya ta yi aiki, to za ta taimaka ma tarbiyyar da take tarwatsewa a gidaje ya zama cewa an inganta su. Allah ta'ala ya samu dashi, Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa, ya sanya mu shugabanninmu da sauran al'ummarmu basira da hazaƙa, na gano yanda ya kamata a yi. Allah kuma ya dauke mana wannan damuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To murmu Allah ka zuwa ga Kwamrar Musa Jika, wani mai fafutukar kare haƙƙin bil adama. Da zaka ci gaba da wannan matsala ta zanga zanga da abubuwan da ya haifar da shi da kuma magance shi a wannan tafiya da ake ciki yanzu haka a Najeriya.
To farko maganan zanga zanga da kuma abun da muke kallon ya kawo tsadar rayuwa da kuma su kansu matasa waɗanda suka aiwatar da wannan zanga zanga. Na farko dai za mu kalli yanda siyasa kasan take tafiya da kuma yanda 'yan siyasa suka mai da kasan ta zama dukiyan ya zama kamar dukiyan su ga baki daya. Saboda in ka tsaya ka lura akwai abubuwa da dama wanda yake ya bijiro a kasan wanda ya kawo wannan tsadar rayuwa. Farko dai kaga maganan cire tallafin man fetur din nan. Na biyu kuma sai mu da mu kalli maganan cire tallafin shi ma wutar lantarki. To sannan kuma sai mu dawo mu kalli akasarin matasan namu suna zaune a ƙasa babu aiki. Menene babu aikin yi? An gama makaranta da sauransu amma ba su samu ayyukan yi ba. Wanda ke kaga duk ƙasan da ta samu kanta a haka matasan ta ba su da ayyukan yi tun ƙasan nan akwai matsala. Kuma komai yana iya faruwa. Su mu yanda muke hangen waɗannan abubuwa kenan. Amma inda ita gwamnatin za ta bibiyi waɗannan abubuwa waɗanda suka faru musamman na abin da ya faru na zanga-zanga, kuma ana gaya ma shi kanshi shugaban ƙasan gaskiyan abin da yake faruwa a ƙasa, to ina gani da an ɗauko waɗansu matakai wanda za a samu sauƙi na tsadar rayuwa. Amma kaga ko taron da aka yi na Council of State gabaki ɗaya mu ba mu ga abin da aka fito da shi wanda za a ce gashi zai kawo mu al'umma sauƙi na tsadar rayuwa ba. Wanda yake tun farko inda shi shugaban ƙasan yana da mashawarta waɗanda za su ba shi shawara akan yanayin da ake ciki da ma ba a kai ga yin zanga-zangan ba. Tunda zanga-zangan nan an ba da wa'adi, to kacin wa'adin ya cika da ya kamata a ce an samu bayanai daga bakin shi kanshi shugaban ƙasan wanda zai kwantar ma da al'umma hankali da kuma kawo sauƙin rayuwa. To amma duka duk ba a yi wannan ba, har sai da aka bari abin ya faru tukunna sannan aka zo aka dinga kama matasa ana sha su daga tutan wata ƙasa da sauransu. Kuma muna kallon cewa wani abu ne wanda yake gwamnati za ta iya maganin shi. Me maganin shi shine gwamnati ta sako bakinta cikin abin da ya shafi ƙayyade farashi na kayayyaki. Kowane kaya ga farashin shi, ba wai kawai dan kasuwa ya zauna ya yanka abin da ya ga dama wanda ran shi ya mishi daidai ya yanka ba. Haka su ma manoma kuma in ka lura da su waɗanda ake cewa za su iya ci da ƙasa, su ma sun samu wani kofa ne daga yayin lokacin da aka ce an rufe buda ba a buƙatar a shigo da kayan abinci daga ƙasar waje. To tun daga nan su kuma suka samu kofa na kuma tsawwala ma mutane. Sannan kuma sai ka da ka duba ita kanta gwamnatin, domin yanzu suna kukan cewa takin zamani ya kai wurin 35,000 zuwa 40,000. To kaga duka waɗannan abubuwa ne wanda yake ya kamata a zauna a kalle su, sannan kuma a ga kuma me yake mun fita a cikin su kafin a san abin da ake yi. To sannan sai a kawo ƙarshen wannan al'amari. Amma matukar ba haka ba, to ina tabbatar maka kullum farashin karuwa yake yi, domin wannan shi ne mu muke kallon makasudi da kuma shawarwarin da muke ganin za mu iya bayarwa domin a ga menene mafita akan wannan.
To bari mu je ta bakin wani ɗan siyasa wato Sanata Aljibir Doguwa game da hanyoyin da za a bi domin magance wannan matsala ta fito-na-fito tsakanin matasa da gwamnati, musamman yadda aka alakanta abin da rashin kishin ƙasa lamarin da ya kai ga wasu ma daga tutar Rasha.
Wannan ya sake bujiro da wani abu da ya kamata mu koma makarantun mu tun daga ƙasa mu daɗa asusa shi, shi ne wannan maganar civic education. Civic education ɗin nan wani lesson ne wanda aka saka shi a cikin manhaja ɗin mu ta makarantu wanda ake koyar da su, wanda yanzu ya kamata a je a daɗa fito da gundarin abin da idan ya kamata a dinga koyarwa tun daga primary school zuwa secondary school zuwa jami'o'i. Wannan shine shin menene haƙƙin ɗan ƙasa akan ƙasarsa, menene kuma haƙƙin ƙasarsa akan shi.
Da waɗannan bayanai na Sanata Aljibir Doguwa za mu dace aya a yau, sai makon gobe za mu ci gaba a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Babangida Jibirin wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya.